الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم فك قوات رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبوا لها تريه دو أربعين دقوق وانا يأتي دي دا قد قوات إبريل شكرا تدبو بيو دا أشرين دا بيو ميلادية من أجل تفسيري نا القرآن بجرمة سورة الإسراء آية 81 نمو قفارين بياني جيا أما بمكرا أمانتا أقوي وسأل أمرا دمكيين بياني كافن تفسيري وانا مكا شيء الأمرا نيقودا تقوز وانا سنة دا كتكون قرى قري وانا مو إن نازيريا مكيينسا وانا ياتا ماتا مجار وإنن قرى قران in har muna so mu samu nasara duniya da lahira to jiya mun yi bayani dangane da cewa da yawa daga cikin mu ɗan Najeriya mun kasa gano cewa irin mu irin shugabannin mu inda nayi wannan bayani sannan kuma na warware wani shubha wanda wasu mutane suna cewa idan an ce irin mu irin shugabannin mu yaya ake yi kasashen turai da kasashe kaza ga su kafurai ne ga su kaza amma kuma suna samun adalci na shugabannin su to ai mun riga mun bada amsa kan wannan ko ba ka ba mun bada amsa insha Allah mai gamsarwa dangane da wannan al'amarin to akwai a cikin littafin ash-shari'a na Imam al-Ajuri akwai wani asari da aka karbo daga Amr bin Yazid lalle yana cewa sami'tu al-Hasan ayyam al-Yazid bin Muhallab yace naji al-Hasan al-Basri kwanakin Yazid bin Muhallab yana cewa wa atahu rahadun lokacin wasu taron jama'a sun zo wajen sa fa amarahum an yulzimu buyutahum sai ya umurce su da su lizimci gidajen su an samu wasu mutane sun zo masa suna so a yi tawaye ga ainihin Yazid ɗan Muawiya cewa Yazid ya yi saban Allah iri kaza ya yi ta'addanci iri kaza yanzu lokaci ya yi da mu talakawa za mu yi tawaye ga Yazid a lokacin nan sai babban tabi'i Al-Hasan al-Basri rahimahullah sai ya umurce su da su lizimci gidajensu wa yughliqu alayhim abwabahum kuma kowanne daga cikin su ya kulle kofofinsa a gare shi kada ya kuskure ya fita sannan sai Al-Hasan al-Basri sai yayi wa mutane nasiha kaman haka yana cewa law anna an-nasa izabtulu min qibali sultanihim sabaru da a ce mutane da za a jarbi mutane ta bangaren shugabannin su su yi hakuri inda hakan zai yi ya zamanto an jarabe mu ta bangaren shugabanninmu sai mu yi hakuri in har hakan ya yi ma labisu an yarfa Allahu zalika anhum ba za su daɗe ba Allah zai kusan musu da wannan zalunci da wannan jarabawan ina fatan gane wannan da Allah zai jarabe mu da mutane Allah zai jarabe su ta bangaren shugabanni kuma su yi hakuri su tsaya su yi biyayya ga Allah ba za su daɗe ba Allah zai kwaranya wannan musiba a gare su sai yake cewa wa zalika annahum yafzauna ila sayf fayuwakkaluna alai yace wannan kuskuren mutane shine suna yin gaggawa zuwa ga daukan makami da zaran sun ga an ce shugaba yayi zalunci shugaban sai to su gaskiya wannan shugaba bai dace ya zama shugaban su ba sai su yi gaggawa su dauki makami domin su kifar da shi su sa wani shugaba shine yake cewa wa zalika annahum yafzauna ila sayf fayuwakkaluna alayhi wannan saboda su mutane suna yin gaggawa zuwa ga daukan makami su ko mutane sai Allah ya wakilta su zuwa ga makamin sai Allah ya ce to tunda kun dogara da makami kuna ganin makami shine mafitan ku to na baku da makamin ku ga yanda za ku yi ko mutanen Somalia an basu da makami ko ba basu ba shekara nawa ana yaki a Somalia ana so a kifar da gwamnatin Somalia a kafa gwamnatin musulunci ya kafu har yanzu gwamnatin kafirci ne yake nan wanda su mutanen ba sa so misali sannan ko muka duba yakin da ake yi na Libya ai ina ganin mutanen sun yi gaggawa wajen daukan makami Allah sai ya basu da makaminsu shin makamin ya biya wa mutanen Libya bukata shekara wajen nawa kenan ana komawa da shugabannin an yi kifar da su sa'annan kuma ga mutanen Syria da suka dauki makami wajen shekara 9 kenan suna ganin cewa za su iya kifar da gwamnati cikin lokaci kaɗan da suka ɗauki wannan makami ɗaukan makamin ya ba su nasara Allah ta'ala ya wakilta su zuwa ga takobi sai Allah ya basu da takobin ya ga me za su iya yi da takobin da sun dogara ga Allah sun yi biyayya ga Allah da sun sha mamaki an gane wannan ko zai ce wa wallahi ma ja'u bi yawmi khairin kasu yace na rantsa da Allah ba su taɓa zuwa da wani alkhairi ko kaɗan na kwana ɗaya ba mutanen da ke gaggawan ɗaukan makami idan shugaba ya yi kuskure ba su taɓa zuwa da alkhairi ko kaɗan na kwana ɗaya ba an gane wani ko sun matala sannan sai karanta wannan aya wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru ya ce kalmar ubangijinka mafi kyawo ya tabbata ga bani isra'ila amma saboda me bima sabaru saboda haƙurin da suka yi sun samu nasara saboda haƙuri to Al-Hasan al-Basri yana cewa rahimahullah ilam afakallah ka sani Allah ya maka ibaka lafiya anna jawral muluk nikmatun min nikamillah lalle zalunci na shugabanni azaba ne daga cikin azaban Allah idan kaga mutane Allah ya zarbe su da zaluncin shugabanni to Allah yana ma wannan mutane azaba ne saboda sun saba mishi ina ba ta allura to idan muka fahimci wannan da kyau in Najeriya kenan me muka yi ma Allah me muka mun saba mishi an gane ko lalle zaluncin shugabanni azaba ne daga cikin azabobin Allah wa nikamullahi la tulaqa bisuyu kuma ku sani azaban Allah ba a iya tare shi da takuba ba ka iya tara Allah da tuba azaban Allah da takobi kace zaka kare shi wa inna ma tulaqa wa inna ma tuttaqa wa tustadfa biddu'a wa tauba wal inaba wal ikla an dhunub yace ana iya tunkula azaban Allah ne ta hanyar addu'a addu'a da tuba da mayar da al'amari zuwa ga Allah da ciruwa daga zunubi kun ji wannan ko idan har Allah ya jarabe mu da azaba hanyar da zamu yi mu kusar da wannan azaba ba wai daukan makami bane ana kusar da wannan azaba ne ta hanyar addu'o'i ana kusar da azaba ta hanyar tuba ta hanyar mayar da al'amura zuwa ga Allah ta hanyar ciruwa daga zunubi wannan shine shawaran da babban tabi'i Al-Hasan al-Basri rahimahullah ya baiwa al'umma a lokacin da suka so su yi tawaye ga Yazid ibn Muawiya rahimahullah yace inna niqamallahi mataluqiyat bisayf kanat hiya aqda yace lalle azaban Allah idan an tare shi da takobi ya fi yanka ya fi saurin yanke mutane da zaran mun sa takobi to azaban Allah sai ya kara yanka mu da kyau sai ce wala qad hadathani Malik bin Dirar anna al-Hajjaj kana yaqul yace haqiqa Malik bin Dinar ya bar labari cewa lalle Hajjaj ya kasance yana cewa ijlamu annakum kullama ahadastum zamban ahadathallahu fi sultanikum uquba yace ku sani lalle ku duk sanda kuka farar da wani zunubi sai Allah ya farar da wani azaba ta bangaren shugabanninku da zaran mu mutane mun farar da zunubi shi kuma Allah sai ya fara mana da azaba ta bangaren shugabanninmu ina fatan gane wannan wannan bayani ba ya fito ta bakin wani mutum dan Najeriya bane ina fatan gane wannan kuma ba ya fito a bakin wani mutum bane dan bid'a ya fito a bakin babban tabi'i ne mai suna Al-Hasan al-Basri rahimahullah kenan gwalagwalan magana ne daga wa daga magabata Al-Hasan al-Basri shike bada shawara ga mutane in kaga Allah yana kai wa mutane azaba yana jaraba su da shugabannin da bai musu ba to mutanen nan ya kamata su waiwaya su duba ayyukansu shin su ma mutanen kirki ne shin su ma suna yin abin da ya dace ko ba sa yi an gane wannan ko sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tabai'atum bil ina wa akhadtum aznab al baqar wa raditum bi abizar wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum ko sallallahu ankum zillan thumma la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum cewa idan kuka yi ciniki na ha'inci ciniki ina shine ciniki ha'inci in zo in same ka in sayi littafin nan misali 2000 nan sayi littafin nan 2000 zan biya nan da wata daya to sai kuma bayan kwana biyu sai in dawo da littafin wajenka san shi da Allah ga littafin nan ka sayi littafin nan kudi hannu 1500 an gane ko a lokacin nan sai a dauki littafi sai a dauki kudi a miƙa ma 1500 sai ka mayar ma mai littafi da littafin sa sannan kuma idan wata ɗaya ya cika zaka yi mai zaka biya shi kudin shi nawa zaka biya shi 2000 to anan wajen mai aka yi nan wajen an yi bashi da ruwa amma da wayo ana ganin kamar ana so a yi ma Allah wayo ne farko dai an sayi littafi bashi nan da wata ɗaya a 2000 to kuma sai ka dawo da littafin wajen wanda ya sayar ma ka ce ga littafi nan ni ina buƙatar kuɗi ga littafi nan ka siya a 1000 ko 1500 ka bani kuɗi hannu in ka bani kuɗi hannu sannan kuma idan wancan wata ɗaya ya cika zan biya ka kuɗin ka 2000 kaga nan me ya faru kenan ka karɓi 1500 zaka mayar da nawa 2000 to wannan shine cinikin ina to shine annabi ke cewa idan mutane suna ciniki irin wannan ciniki na ha'inci kuma yace kuka riki bindin sanuwa sai kiwo kawai daga ina gona zuwa ina gona daga ina kiwo zuwa ina kiwo waraditu bizar kuka yadda da shuka kullun shuka sallallahu ankum zillan Allah ta'ala zai rinjaye muku da wulakanci an gane ko sannan kuma Allah ba zai cire muku wannan wulakanci ba sai kun dawo zuwa ga addininku kuka bar jihadi fi sabilillah an gane kuka bar yin kokari wajen taimakon addininku an gane ko kaga wannan hadisi ya tabbatar mana idan ya zamanto mutane ba su da wata ajenda sai duniya kawai kullum maganar kawai duniya kullum maganar su duniya ba su cika damuwa da yin magana kan addini ba to idan har mutane sun kasance haka mutane ne wanda sun sa hankali akan duniya babu ruwansu da addini to Allah zai rinjaye musu da kaskanci da wulakanci sannan Allah ba zai cire musu wannan kaskanci ba sai sun dawo sun gyara aikinsu an gane wannan ko to sannan kuma Hasan al-Basri yana cewa wato Hasan al-Basri ya ji wani mutum yana yin mummunan addu'a ga Hajjaj Hajjaj wani shugaba ne azzalimi shugaba ne azzalimi mai kashe manyan malamai mai kashe mutanen kirki to wata rana sai Hajjaj sai Hasan al-Basri sai ji wani mutum yana ta addu'a Allah ya dine ma Hajjaj Allah ya wulakanta shi Allah ya kaza Allah ya kaza sai ya ce maka la taf'al rahimakallah kada ka aikata haka Allah ya maka rahama ba a zage shugabanni innakum min anfusikum utitu duk wannan bala'i wato an afka muku shine ta bangaren kanku duk wannan abin da yake samun kudin nan wato Allah ya afko muku da wannan abin da ta bangaren kanku laifin ku ne ya ja muku wannan abin an gane wannan ko inna ma nakhafu idza uzila al-hajjaj muna jin tsoro idan aka tube Hajjaj aka sa wani shugaban au mata ko Hajjaj ya mutu an talikumul iradatu wal kanazir muna jin tsoro kada ainihin birai da aladu su shugabance ku ba ma mutum ba ko kuna ganin kun raina wannan shugaba naku azzalimi to muna jin tsoro idan an tube shi wato Allah ya turo muku da burai da aladun zama shugabanninku, ku kuna mutane sai Allah ya shugabantar da buri akan ku yaya. To nan abin da ake nufi, in fa mutane ba su gyara aikin su ba, ko da kuna neman wannan shugaba ya sauka, saukan shugaban ba shi bane zai warware muku wannan matsala din. An gane in wannan shugaba ya sauko, ya sauka, wanda zai hau zai fi shi hadari. Kuma yanzu ne ko? To shi ne yake cewa, Al-Hasan al-Basri yake cewa, labari ya kai gare ni anna rajulan kataba ila ba'di salihin, cewa lalle wani mutum ya rubuta wasiƙa zuwa ga wasu wani sashen mutanen kirki, yashku ilaihi jawral ummal, yana kai ƙaran zaluncin shugabanni, yana kai ƙaran zaluncin shugabanni gare shi. Fa kataba ilaihi, sai shi Al-Hasan al-Basri kuma shi wannan malami mutumin kirki sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga shi wancan wanda ya aiko mai da wasiƙan, yace ya akhi, ya kai dan uwana, wasalani kitabak, haƙiƙa wasiƙan ka ya kai gare ni, tazkuru ma antum fihi min jawri ummal, kana ambatan irin abin da kuke fuskanta na zaluncin shugabanni. To shine yake cewa wa innahu laysa yanbaghi liman amila bil ma'siya an yunkira al-uquba, yace lalle baya kamata ga mutumin da ya aikata zunubi, baya kamata ya ringa inkarin kuma azaba. In ka aikata zunubi to kuma kada kai inkari idan Allah ya sauka maka da me, da azaba. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani innama tazallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasabu. An gane wannan ko? Wa laysa yanbaghi liman amila bil ma'siya an yunkira al-uquba, kaga wannan magana ya kamata a rubuta shi da ruwan gwalagwalai saboda muhimmancin sa, cewa baya kamata ga wanda yake aikata zunubi ya ringa musun azaba. Da zaran kana aikata zunubi to ka jira abin da zai biyo baya. Sai ce wa ma azunnu allazi antum fihi illa min shu'umi dhunub wassalam, yace ba na tsammanin abin da kuke cikin sa, irin halin da kuke fuskanta din nan, ba na tsammani wani abu ne face shu'umci na zunubi. Yace wassalam, shikenan kamar yadda muke cewa wassalam. An gane wannan ko? To wannan shine wasiƙan da wannan babban malami ya rubuta zuwa ga wannan bawan Allah yana gaya masa. Amma inda wasu malamai sai ce waɗannan shugabanni azzalumai ne, dole ne su gyara, in ba su gyara ba mu za mu miƙe bi kaza sai ai kafara. Ina ba san gane wannan. Alhali kuma su da suke maganan fa zunubi, akwai zunubi ta bangaren su da yawa. To a nan wajen ya kamata mu 'yan Najeriya mu yadda muna yin zunubi, kuma mu kowa ya gano zunubin shi. To babban matsalar nan Najeriya fa bai fa yadda yana zunubi ba. Matsalar nan Najeriya duk laifin bala'i da tashin hankali yana kan shugabanni ne. Nan Najeriya yana busa wiwi, yana shan kwaya amma yana kiran shugabanni azzalumai. Nan Najeriya yana cin hanci da rashawa yana kiran shugabanni azzalumai. Nan Najeriya yana zina yana luwadi yana kiran shugabanni azzalumai. Kai wani ma boka ne, yana bokanci kafiri ne zindigi ne amma yana kiran shugabanni azzalumai. Yanzu da boka da azzalumin shugaba waye su zalunci? To kun gani, to ka dinga kallo da kyau, ka dinga kallon masu zagin shugabanni. Zaka ga shi mai zagin wani ma bai ma kulawa da sallah, baya sallah kan lokaci. Wani mai zagin ba shi da aqida mai kyau, wani mai zagin mushriki ne shi, wani mai zagin mazinaci ne shi, wani mai zagin dan luwadi ne shi, wani mai zagin dan kungiyar asiri ne shi. An gane, sai mutum ya kasa gane menene zalunci. Shi azzalumi amma yana ganin zaluncin shi ba matsala bane. Zaluncin shugabanni shine matsala. Zaluncin shugabanni matsala ne ba. Allah ta'ala ya hana zalunci. Annabi yana cewa a cikin hadisul qudsi, Allah ta'ala yana cewa inni haramtu zulma ala nafsi wa waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu. Ni na haramta zalunci ga kaina kuma na sanya zalunci gare ku abin haramtawa. Saka Allah ta'ala baya goyen bayan zaluncin shugaba. Kamar yadda baya goyen bayan zaluncin talaka, duk wanda ya aikata zalunci to wannan zalunci zai zamanto masa musiba gobe kiyama. an gane wannan ko Allah ta'ala manzo Allah yayi magana duk mutumin da ya shugabanci al'umma ya takura musu ya Allah kai ma ka takura masa ashe kenan idan shugaba ya hau kan mulki ya zalunci mutane kada ku yi zammani Allah zai kale shi akan zaluncin sa wannan zaluncin da shugaba ya zalunci mutane akan shi akwai hisabi gobe kiyama kuma hisabi ne fa babba saboda iyakaci iya girman hisabin iya yawan mutanen da yawan mulki wanda ya mallaki mutane biyu ba daidai yake da wanda ya mallaki mutane goma ba wanda ya mallaki goma ba daidai yake da wanda ya mallaki dari ba wanda ya mallaki dari ba daidai yake da wanda ya mallaki miliyan ba wanda ya mallaki miliyan ba daidai yake da wanda ya mallaki miliyan 250 ba to idan ka zalunci mutane miliyan 250 gobe kiyama fa kowa sai an biya mishi hakkin sa kuma in tona ai ashe shugaba in ya hau kan mulki yayin zalunci kada ku yi tsammani Allah zai kyale Allah ba zai kyale ba Allah sai ya bi ma kowa hakkin sa mu abinda muke so a sani a nan wajen idan ka ga Allah yana ta jaraba ku da shugabanni irin wannan to ya kamata ku waiwaya wai mai muka yi wa Allah ne to dan Najeriya abinda baya taba yi baya waiwaya zuwa ga Allah shi kullun tunanin sa Allah ya kai mu 2023 za mu kifar da wannan mu zabo wani shugaba wanda zai gyara mana amma fa mu muna nan akan miyagun ayyukan ba za mu gyara ba an gane ko da kai masa magana sai ce to ai ga kasashe nan mutanen suna saban Allah amma kuma shugabannin kaza shin da kai da wayannan mutane ɗaya ne wayannan mutane menene su kafirai ne su ko shi kafiri ya riga ya zabu me duniya in ka zabu duniya in Allah ya ga dama sai ya baka duk abin da kake so na duniya amma kai musulmi ka ce kana son aljanna hukuncin ka daban da hukuncin da Allah zai yi wa kafiri tsantsa kafiri na iyawa yana saban Allah Allah yana ƙara mai jin daɗin rayuwa an gane wannan ko shine Allah yake tsaman kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nuri thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura eh duk mutumin da ya kasance yana son rayuwa na gaggawa shine duniya Allah yace ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nuri za mu gaggauta ne rayuwar duniyan abinda muka so ga wanda muke so kuma Allah zai iya bashi abinda ya so na jin daɗi abinda ya so na ainihin mulki abinda ya so na tsaro abinda ya so na kwanciyar hankali duk Allah zai bashi summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuma madhura sannan za mu sanya mai jahannama zai koni a wutan jahannama zai koni a cikin ta yana wato abun ko anko abun zargi abun korewa daga rahaman Allah to kaga nan wajen shin wani jin dadi ne wani ni'ima ne ke cikin Allah ya ciyar da kai dadi a cikin duniya amma gobe kiyama ka shiga wutan jahannama har abada wani jin dadi yake cikin wannan babu jin dadi a cikin wannan amma da yawa mutane yan Najeriya sun dauka ai alaman gane kuna cikin alkhairi shine Allah ya ki baku tattalin arziki mai kyau daga an baka tattalin arziki mai kyau baka da akida mai kyau an baka tattalin arziki mai kyau baka da imani ka mutu ka mori jin dadin duniya amma kuma zuciyanka babu imani ya yake nan kaga akwai matsala to ya kamata gaskiya mu fahimci wannan cewa saban Allah sababi ne na hukuma idan kaga Allah yana muku azaba ya kamata mu ringa waiwaya mai muka yi wa Allah sai mu ringa gyarawa mai son karin bayani akan wannan ya duba littafin mu'amalatul hukam fi dawil kitabi was sunna an gane akwai wani asari daga Malik bin Dinar cewa ya zo a cikin wasu sashen littattafan Allah wato Allah yana cewa anallah malikul mulk qulubul muluk biyadi cewa ni ne Allah mamallakin mulki wato zukatan sarakuna gaba ɗaya yana hannuna ne zukatan masu mulki gaba ɗaya zuciyarsu na hannun waye idan kun yi biyayya ga Allah Allah kawai zai juyar da zuciyarsu ne zuwa ga yi muku hidima in kun saba ma Allah sai Allah ya juyar da zuciyar zuwa ga ta'azzabtar da ku an gane wannan ko zukatan shugabanni yana hannuna ne faman ata'ani ja'altuhum alayhi rahma cewa Allah ya ce duk wanda ya yi biyayya a gare ni zan sanya shugabanni su zama to rahama a gare shi wa man aswani ja'altuhum alayhi nikima duk wanda ya saba mun yake biyayya ga shugabanni zan sanya shugabanni su zama to azaba a gare shi fala tushgilu anfusakum bi sabbil muluk, kun ji wannan, kada ku shagaltar da kawukanku da zagin shugabanni, dan a duniya gaba ɗaya babu inda ake zagin shugabanni kamar Najeriya. Akwai wani bawan Allah dan Sudan ne, dan Sudan kawai yana tsaye da wasu 'yan Najeriya da ana karatu tare a Sudan, kawai sai ga 'yan Najeriya suna tattaunawa sai zagi suke, suna zagi sai sauri ya ba wajen, saboda su a garinsu ba saba zagi shugabanninsu ba, su tsakaninsu da shugabanni shine addu'a. Amma ga 'yan Najeriya ɗaliban ilimi ne fa masu karatu a jami'a, wai ɗaliban ilimi ne ba su san wannan manhajin ba, wasu daga cikinsu suna karanta digiri, wasu daga cikinsu majistera, wasu daga cikinsu doktora, amma in suka zauna suka fara kunduma ma shugabanni za ka yi mamaki. An gane ko? To za ka ga ɗalibai na sauran ƙasashe sai su kallon 'yan Najeriya, waɗannan wasu irin mutane ne, mutane wanda ba su da tsari. Shin shugaba ya kamata ka zage shi ne ka tsine mai ko ka yi masa addu'a Allah ya shirye da shi? To saboda haka ka ji abin da ya faɗa, walakin tubu a'adikum alaikum, sai dai cewa ku tuba, zan tausasa shugabanni zuwa gare ku. Idan kun tuba zuwa ga Allah, zan tausasa shugabanni zuwa gare ku. An gane wannan ko? To kaga duk wannan gaba daya waɗannan asarai ne wanda suka zo. Malamai sun ce wannan asar din yana daga cikin Isra'iliyat, amma an ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an, amma bai inganta ba. Amma Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin Musannaf da sanadi wanda yake sahih zuwa ga Malik bin Mibwal, cewa ya kasance a cikin Zabura na Annabi Dawuda, Allah ya faɗi wannan magana, inni anallah la ilaha illa ana, har zuwa dai ƙarshe. To kaga wannan abu ne wanda ya kamata ɗan Najeriya ya yi tunaninsa, ya kamata ɗan Najeriya ya ringa gano cewa ba wai zagin shugabanni ba wai shi ne zai sa shugabanni su gyara ba. Inda zagin shugabanni da hawa kan munbari a ringa faɗin kurakuransu, da shi zai sa a gyara, da su Najeriya ta gyaru. Saboda a cikin malamai masu wa'azi muna da malaman da sun ƙware wajen yin hakan, ko in kana neman malamai wanda za a ba su profeso a wajen zagin shugaba, muna da su. Kuma malaman suna ta zagi, suna zagi, ana yawo da kasukan, amma kuna ganin wannan ya haifar da ɗa mai ido? Bai haifar ba. To tunda bai haifar ba, me ya kamata mu gwada? Mu koma zuwa ga hanyar magabatanmu. Shin magabatanmu idan aka zalunce su da shi, an aka jarbe su da shugabanni, wani mataki suke bi? Tunda mun ce mu muna so mu bi aqidar salaf, ko? To su salaf ɗin wani hanya suke bi don yin wannan gyara ɗin? To insha Allah za mu tsaya anan, za mu ci gaba in Allah ya kai mu gobe akan dangane, za mu ci gaba da na biyar. To ci gaba da karatunmu na jiya, ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, gaskiya ya zo kuma gaskiya ya gushe, a ƙarya gaskiya ya zo kuma ƙarya ya gushe. Lallai ƙarya da barna ya kasance mai gushewa ne. To jiya mun fara yin bayani akan rayuwar Larabawa kafin zuwan Musulunci, da kuma rayuwar ainihin Bani Isra'il kafin zuwan Musulunci. Mun yi bayanin rayuwar Bani Isra'il da irin abin da ya faru ga Bani Isra'il, na an samu wani bawan Allah ana kiran shi Bulus, wanda wannan Bulus din shi ya canza addinin ainihin Nasara, har ya sanya suka canza littafinsu. To su kuma Larabawa, Allah ya jarabe su da wani mutum ana kiran shi Amr bin Luhai al-Khuzai. Shi wannan Amr bin Luhai ya kasance sarki ne a Hijaz, kamar yadda na faɗa. Mutum ne wanda yana yawan bautan Allah, yana yawan gyara halayensa, mutum ne mai kyakkyawan halaye, mutum ne mai gaskiya, mutum ne mai riƙe amana, mutum ne mai cika alƙawari, mutum ne mai kyauta. To irin wannan ɗabi'a nashi sai ya soyar da shi zuwa ga al'umma, sai ya zamanto al'umma suna son shi sosai. To wata rana ya tafi can ƙasar Sham domin ya je ya yi magani, sai ya samu mutanen Sham suna bautan gumaka. Da ya ga suna bautan gumaka, sai abin ya ba shi sha'awa, sai ya tambaye su, sai suka yi masa bayani kamar yadda muka faɗa jiya. A lokacin nan sai ya ce a ba shi wani gunki guda ɗaya, sai suka ba shi wasu daga cikin gumakan. da suka bashi sai kuma ya dawo kasashen Larabawa yaje sanya aka haka ainihin gumaka wanda aka binne tun zamanin Annabi Nuhu an binne gumaka da yazo sai yasa aka hako wa'annan gumaka aka fito da su irin su wadda da suwa'a da yagusa da yauka da nasara da wasu su wanda ya kasance ruwan tufana ya riga ya shafe su gaba daya a nan wajen sai shedan yazo sai ya shiryar da wannan bawan Allah ya shiryar da Amr bin Luhai zuwa ga wannan wajen shedan ya nuna mai cewa ai wa'annan gumaka da ka karba sun yi kadan akwai wasu gumaka tun zamanin Annabi Nuhu aka binne su to haka mafi alkhairi ka sanya a kwakwalon su to shine fa ya sanya aka tono wa'annan gumaka din aka fitar da su da aka fitar da su sai ya raba wa'annan gumaka ga kabilu na Larabawa kowace kabila daga cikin kabilun Larabawa sai ya ba su gumaka kuma ya umurce su da su bauta ma gumakan kuma kamar yadda nace mutumin kirki ne yana da kyauta yana da rike amana yana da fadin gaskiya yana da kaza yana da kaza to wannan ya sanya duk abin da ya faɗa mutane ba sa saba mishi kawai da ya kawo wannan magana sai mutane suka amsa suna ganin kamar alkhairi ne a lokacin nan sai shirka ya shiga cikin kasar Hijaz Makka da Madina shirka ya shiga alhali a da kada mu manta Makka da Madina gari ne na tauhidi an gane wayannan garuruwa guda biyu garuruwa ne wanda Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il suka tsaya suka gina mutane akan akida mai kyau kuma Annabi Ibrahim da dan shi Isma'il sun gina Ka'aba wanda nan ne ake bauta shi ya sanya mutum na iya shiga cikin rudu idan ya zo ya ga irin yanda kafiran Makka suke yi kafiran Makka suna bautan gunki amma kuma zaka suna aikin hajji an gane suna bautan gunki suna aikin hajji idan kai musulmi kana cewa labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'ima laka wal mulk la sharika laka shi kuma kafirin Makka zai ce labbaika allahumma labbaik labbaika la labbaika allahumma labbaika la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka an gane zai ce ya Allah amsawanka ba ka da abokin tarayya sai dai abokin tarayya wanda yake naka ne shine gunki wanda kai ka mallake shi bai mallaki komai ba to kaga su asalin su musulmi ne su kafiran Makka kuma wane ne ya juye da su zuwa ga kafirci wannan mutum mai suna Amr bin Luhai al-Khuzai shine yazo ya juye da su kuma suka amshi da awansa ya canza su daga da'awa na tauhidi zuwa ga da'awa na shirka da bautan gumaka shi wannan bawan Allah ya canza addinin Annabi Ibrahim alaihi salam yazo ya halalta haram ya haramta halal shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna awwala man gayyara dinal arab Amr bin Luhai al-Khuzai wa inni ra'aytu asbahu bin nar lalle mutumin da ya canza addinin Larabawa shine wani mutum ana kiran shi Amr bin Luhai al-Khuzai yace na ga uwar hanji shi a cikin wutar jahannama an gane wannan ko kenan wannan mutumin fa kafin zuwa manzon Allah ne dama ana iya samun mutum ya shiga wuta kafin zuwa manzon Allah zai iya yiwuwa kafin zuwa manzon Allah mutum ya aikata aikin da zai shiga wuta Allah ya ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha ko kuma Allah ya ce laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl ladhimi tun kafin zuwa manzon Allah suna cikin bata bayyananne mutumin da yake cikin bata mai sakamakon shi wuta to Amr bin Luhai wato Annabi ya gaya mana dan wuta ne domin shi ya canza addinin Larabawa wannan hadisin yana cikin sahihul Bukhari da Muslim an gane akwai hadisin ra'aytu Amr bin Luhai Amr ra'aytu Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai yajuru qasbahu fi an-nar an gane manzo Allah ya faɗa haka to kaga wannan shine abin da ya faru ga Larabawa kafin zuwan musulunci to in ka duba da kyau za ga cewa su bani Isra'ila kafin zuwan manzon Allah suna cikin bata, domin sun canza littattafansu. Yahudawa sun canza littattafansu a Taura, Nasara sun canza littafinsu Injila, su kuma dama waɗannan suna kan addinin Annabi Ibrahim ne, sai Amr bin Luhai ya canza su. To daga baya Allah ta'ala ya yi fushi da duniya gaba ɗaya, Allah ya yi fushi da larabawansu da ajamawansu gaba ɗaya, Allah ya yi fushi da su. An gano wannan ko? Sai dai wasu mutane kaɗan daga cikin bani Isra'il, akwai wasu mutane ƴan kaɗan wanda ba su da yawa daga cikin bani Isra'il, wanda su din nan sun tsaya kan addinin tauhidi, irin su Salman al-Farisi ko da wasu mutane da suka tsaya kan addinin Annabi Ibrahim. Akwai wasu mutane daga cikin Larabawa suka tsaya kan addinin tauhidi, ba su yarda sun fada cikin shirka ba. To saboda haka, amma in ba haka ba, duniya gaba ɗaya Allah ya riga ya fushi da ita. To ana cikin wannan hali, sai Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah ya zo ya fara da'awa cikin al'umma, wanda al'umman nan gaba ɗaya sun riga sun nutse a cikin bautan gumaka, sun nutse a cikin bautan annabawa da bautan waliyai da bautan kaza da bautan kaza. Sai Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don ya shiryar da su. To waɗannan mutane sun baiwa Annabi wahala, kamar yadda na faɗa, shekara 23 manzon Allah yana gugurmaya da gumaka. An gane ko? Manzon Allah daga baya, bayan ya gama shan wahala da su ƙarshen shekara 23, Annabi ya zo ya yi fatahu Makka, wanda kafin fatahu Makka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa yana aikin hajji, yana zuwa yana yin tawafi, haka nan sauran sahabbai suna yin tawafi. Wasu daga cikin sahabbai suka nemi manzon Allah cewa, ya Rasulullah, waɗannan gumaka ya kamata mu kauda su. Annabi zai ce, ku yi hakuri, lokaci bai yi ba. Saboda su mutane suna ganin, ya za a yi muna musulmi, kuma dama manzon Allah ya zo don ya kusar da gumaka ne, amma kuma manzon Allah kullum yana da wafi ga gumaka 360 a Ka'aba, jama'a, gumaka 360, kuma kai malamin tauhidi kana kallon waɗannan gumaka baka taba su ba, yaya? Kun gane ko? To haka manzon Allah ya yi ta haƙuri, yana ainihin kokoban sahabbansa, kada wanda ya kuskura ya taba gumakan, a ƙyale gumakan. Idan muka ce za mu taba su yanzu, gumakan suna da ainihin masu ba su kariya, gumakan suna da masu fushi da fushinsu. Idan muna so mu samu nasara, mu bari sai daula ya zo hannunmu. A lokacin nan cikin sauki za mu buge waɗannan gumaka su bugu. Ina fatan gane wannan. To me kuke tunani da manzon Allah bai yi hakuri ba? Me kuke tunani da sahabban manzon Allah ba su ji maganar manzon Allah ba? Da a ce sun zo sun karye waɗannan gumaka, me kuke tunani zai samu musulunci da musulmi? Shin kuna tunanin da musulunci ya kai gare mu yanzu? Da bai kai gare mu ba. An gane wannan ko? To saboda haka, da mutane suka yi hakuri aka zo aka yi fatahu Makka, sai gashi nan manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam, sai gashi ya zo cikin sauki, ya zo yana cewa, ja'a wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. An gane ko? Cewa ka ce gaskiya ya zo, kuma ƙarya da barna ya riga ya rushe, ya gushe. Lalle barna ya kasance mai gushewa ne, sai dai fa, amma fa sai an yi hakuri. Ba a samun nasara wajen gusar da barna in ana da gaggawa, amma idan mutum zai yi hakuri kamar yadda manzon Allah ya yi hakuri, ku duba a duniya gaba ɗaya ba a ɗan gata kamar manzon Allah ko? Babu wani mutum wanda Allah yake so kamar manzon Allah, babu wani mutum wanda ya fi fasaha wajen wa'azi kamar manzon Allah. To amma kuma manzon Allah ya yi hakuri shekara 23, to ashe mu da muke da'awa, mu muka fi cancanta mu yi hakuri shekaru masu yawa? In muna so mu yi gyara, mu daina yin gaggawa wajen abubuwa. An gane ko? Kun ga manzon Allah da aka zo fatahu Makka cikin sauki, ya yi amfani da sandansa, irin sandan nan mai lankwasa, kawai zai samu gunki, kawai ya ce ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, sai ga gunki ya faɗi ya tarwatse. Kuma a lokacin tunda an riga an fatahu Makka, in aka tarwatsa gunkin, kuna ganin za a samu wani ya ƙara dawo da gunkin? Ba zai dawo ba. Amma inda wancan lokacin ba, da wancan lokacin da aka taro da gunkin me zai faru za a zo a kera gunkin da yafi wancan girma wanda yafi wancan nagarta da ƙarfi sannan ko mutanen da suka yi wannan za a zo ana neman su ana neman rayukansu ina fatan gane wannan to kaga wannan yana daga cikin hikima na manzo Allah da kuma tausayi irin na manzo sallallahu alaihi wa sallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim hakika wani manzo yazo daga cikin kawukanku kaga Allah sai ya kawo shi na kira laqad ja'akum rasulun a gane ko wani mai karamin larabci zai dauka cewa ai manzo ne wanda yake na kira wanda ba a san shi ba an gane ko kowa ya san wannan manzon ana nufin manzo ne sallallahu alaihi wa sallam Allah bai bakon yace laqad ja'akum rasul sai Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum wani manzo ya zo kai ka ce manzo ne wanda ba a san shi ba shi manzon ne ba a sani ba me ba a sani ba darajar shi ne ba a sani ba wani manzo wanda ba a taba ganin daraja irin nashi ba ya zo ala kulli fannin fadalallahu fannahu bi an farada din alqawima wa sanahu wa sannahu bi an farada din alqawima wa sannahu fa qad sasa insal kalki darra wa jinnahu a in nazara fil kalki ta'lam bi annahu ka ahmad lam yusha wa lam wala huwa yunshabu jazaa'u mudihi harirun wajannatun fa da qawla kufarin asabahu jinnatun wa ma huwa illa min jahannama jinnatun a gasa bihi lahul wara fa huwa mudnatun turawisa da audullatun tatafayyahu a gane ko saka manzo Allah shine fiyayyen halitta kuma azizun alaihi ma anittum duk abin da zai dame ku abin da zai ba ku wahala yana damu manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baya so ya sanya al'umma cikin tsanani da wahala an gane ko da manzo Allah yanzu ana bautan gunki inda manzo Allah irin malaman nan ne yan caji na wannan zamani da kuke gani wallahi da an karar da sahabban manzo Allah gaba daya an gane to kaga amma manzo Allah da yazo cikin hikima yazo yana ta da'awa sai da ya shekara 23 sannan ya taba gunki atawa biqa'ul ardi zulmun wa zulmatun fa ashraqatil arja wa ankasha al qalb manzo Allah yazo alhali sasannin kasa yana cike da duhu da zalunci fa ashraqatil arja sai sasannin duniya suka yi haske wa ankasha al qalb sai bakin ciki ya yayi ta hanyar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka karkashin wannan hadisi a karkashin wannan aya din malamai suna cewa a cikin wannan aya akwai dalili na karya gumaka na mushrikai ya halatta ga malamai masu da'awa su karya gumaka na mushrikai da kuma duk wani gunki idan an samu rinjaye akan shi sharadi kenan ya halatta a karya gumaka amma in an samu mai rinjaye amma idan ya zama tun gumakan sun suka rinjaye fa yanzu kamar a ce musulmi a kasar China musulmi ya ce zai karya gumaka na mutanen China ya nemi zama lafiya ko ya nemi a abin nan a kauda shi a doron kasa kaga dai mutanen China kafiran da ke ciki sun ninka musulmi sau goma ina fatan gane kuma su mutanen China asalin addinin su shirka ne kuma suna takura mu addini sosai to sai a samu wani malami ya ce lokaci yayi da za a ringa zaluntar mu bazamu yadda ba kawai bari mu dauki mataki kawai aje a karye gumakan duk abin da zai faru ya faru shi me kuya tunani kaga me yin wannan yayi koyi da manzon Allah wajen da awan shi bai koyi da shi ba to shine Imam al-Qurtubi ke cewa yana shiga cikin wannan ma'ana karya duk wani kayan barna idan malami mai da'awa ya samu nasara akan duk wani kayan barna kaman ganga irin su ganguna da su jita da su garaya da su piano idan malami ya samu iko an gane ya zama tun mulki yana hannunsa to malami ya samu ya kwace kuma ya kakkarya su an gane wannan ko kaman yanda manzon Allah da ya samu iko ga gumaka ya kakkarya su ana so in mutum zai yi gyara ya bari sai ya samu mai a shari'a mabaniya alal istida'a fala wajiba ma al ajal wala muharram ma al darura shari'a ana gina shi ne akan iko babu wajibi in ka gaza babu haramun in akwai lalura inda akwai lalura babu haramu kuma in abu ya fi karfinka ko ba hujjar cewa abu yakin da ya fi karfinka kamar shi me kamar da shi wasa to wannan Hausawa sun samu shi ne daga karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idan malami ko shugaba mai da'awa ya samu shugabanci har ya zaman to zai iya karere kayan aiki na barna ya samu yayi haka an gane wannan ko duk abubuwan da ba sa dacewa sai sabon Allah to ya kamata malami ya gusar da su in ya samu iko a kansu Ibn Munzir yana cewa a cikin wannan ma'ana akwai gumaka idan malami ya samu iko akan gumaka ya zaman to gwamnati na hannun shi an gane zai iya karya su sannan kuma duk abin da mutane suke amfani da shi wanda ba shi da wani amfani a cikin addini ko rayuwa saboda haka baya halatta siyar da wani abu da yake da alaka da gumaka haramun ne siyar da gunki baya halatta mutum ya ringa siyar da gunki yace sai dai gumaka illal asnam allati takunu min az-zahab wal fidda sai dai gumaka wanda suka kasance na zinari da azurfa wal hadid da bakin karfe wal rasas da dalma idza ghayyirat amma hiya alai idan an canza gunkin daga halin da yake ciki wato an zo an samu gumaka an samu nasara akan kafirai sai ga gumaka nan an kwace a hannun kafirai me ya kamata a yi shine a tarwatsa su ko to amma in ya zamanto cewa gumakan suna da amfani a wato gunki ne na zinari ko gunki na azurfa to anan wajen sai a canza mai fasali a cire mai kai a cire mai hannu a cire mai komai a ninnuka shi ya koma abin da zai amfani mutane yanzu ya tashi daga gunki za a iya amfani da shi a yi wani abu a yi tukunya da shi ko a yi wani abu wanda zai amfani mutane ina fatan gane wannan to irin wannan baya halatta ya halatta a siyar da irin wannan an gane wannan ko wato duk abin da aka karya na kayan aiki na barna ya kasance a cikin in an karya shi akwai wani amfani da zai yi ma mutane to wannan insha Allah babu laifi za a iya karya shi kuma sannan a mayar da shi zuwa ga abin da zai amfani jama'a sai dai malamai sun ce lallai shi sarkin musulmi imam an gane ko ya samu ya kona gumaka da wuta an gane ko akan ma'anan tsanantawa da kuma ukuba da dukiya ya halatta wani lokaci a yi ukuba ta hanyar a kona dukiya don maslaha an gane ko hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar kona gidajen mutanen da suke yin fashi daga sallar jami'i akwai mutanen da suke fashi daga sallar jami'i annabi ya yi niyyar ya je ya kona musu gidaje ashe wannan ya nuna ana iya yin hukuma da dukiya shine Imam al-Qurtubi yake cewa wa hadha aslun fil uquba fil mal wannan shine asali dangane da hukuma da dukiya sannan daga cikin kuma ka'ida ga malamai suka dogara na yin hukuma da dukiya akwai hadisin wata mata da ta hauta guwa ta haura kumi sai ta ga mutane na cewa ga manzon Allah nan ga manzon Allah nan sai tana ta dan dukan raƙumin da raƙumin yayi sauri raƙumin kuma sai ya yi sauri tana son ta yi sauri ta je ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ta ga raƙumin ya yi sauri sai ta bugi raƙumin ta buga sai ta ce Allah ya tsine ma yi sauri to shi ko manzon Allah sai ya ji matan ta ce Allah ya tsine ma yi sauri shine sai manzon Allah yace mata da'uha fa innaha mal'una ki sauka a jikin wannan raƙumin ki barta ta tafi domin tsinanniya ce ita baya halatta ki hau tsinanniya annabi ya hana ta haka wannan mata ta sauka a jikin wannan raƙumi duk sauran sahabbai kuma raƙumin in ya dumfare sai kowa ya kauce saboda kada tsinannen raƙumi ya goji jikinsu ina ba san gane wannan to wannan an ce manzon Allah ya yi ukuba ne da dukiya saboda yin nasiha an gane wannan ko to duk wannan gaba ɗaya malamai sun yi maganganu a kan shi sannan abinda muka ambata na fassarar wannan aya in ji Imam al-Qurtubi za a duba zuwa ga maganan Allah subhanahu wa ta'ala a maganan manzon Allah inda yake cewa wallahi la yanzilanna isa bana maryam hakaman adilan yace na rantsa da Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sannu annabi isa dan maryam zai sauka yana mai hukunci mai adalci fala yaksiranna salif, da sannin in yazo zai karya cross, kaga wannan karya cross azaba ne da me, da dukiya, wala yaqtulanna alqinzir, kuma da sannin zai kashe alade, wala yad'anna aljizya, kuma zai sauke jizya, wala tuturakanna alqala'is a qilas, da sannin za a bar raquma, fala yuqa alaiha, ba a yin dawainiya a gareta. Karshen zamani idan Annabi Isa ya zo, duk wannan abubuwan za su faru. Ashe wannan ya nuna halaccin a ringa karya duk wani abu wanda yake mai cutarwa ga musulunci da musulmi, amma da sharadin mai idan ya zamanto kana da iko akan shi. In baka da iko akan shi, al-mushaqqa tajlibu taysir. An gane wannan ko? Wannan hadisin wato Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Sannan a cikin wannan baji akwai hadisin da manzon Allah ya yaga ainihin labule, wanda labulan nan akwai surori, akwai hotuna na jama'a kan shi, akwai zane na mutane. Labule ne wanda an yi mai zane na mutane, zane na dabbobi masu rai. Manzon Allah ya zo ya gani ya yaga su. Kada a ce manzon Allah yana da iko akan iyalansa. Idan ya ga wani abu a gidansa da babu kyau, manzon Allah na iya ɗaukan matakin gyara akan shi. Baya halatta mutum yana da mata ya san tana yin abu mara kyau, yayi shiru akan wannan barna ya yi gyarawa, kuskure ne a wannan. Manzon Allah ya keta shi. An gane, sai ce wa zalika aidan dalilun ala ifsadi suwar, wannan shi ma dalili ne akan bata ainihin mutum mutumi da kuma zane na mutane ko kuma zane na ainihin dabbobi. Wa alatil malahi, da kayan kada kada da raye-raye, kamar yadda muka ambata inji Imam al-Qurtubi. To wannan gaba daya yana nuna mana wajibi ne ga malami mai da'awa in ya samu daman yin gyara yayi. In bai samu daman yin gyara ba, yayi hakuri har lokacin gyaran yayi. Annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam, inna ashaba hadhihi suwar yu'azzabuna yawm al-qiyama wa yuqalu lahum ahayu ma khalaqtum. Lallai ma'abuta wa'annan mutum mutumai da wa'annan hotuna din, za a yi musu azaba gobe kiyama, kuma za a ce musu ku rayar da abin da kuka halitta. Kaga duk wannan ya isa ya zamanto hujja. So aka cewa da aka yi qul jaa al-haq, menene haq a nan wajen? Ai jaa al-islam. Al-haq a nan shine al-islam. An gane, wasu ka ce a al-haq a nan wajen shine al-qur'an. Al-qur'ani shine al-haq. Mujahid yana cewa Allah ya masa rahama, yana cewa al-haq al-qur'an. Sannan kuma an ce al-haqu al-jihad. Amma fasarin da yafi dacewa a nan wajen Allahu a'lam, wa qul jaa al-haq, wa qul jaa al-islam, wa zahaqa al-batil, ay wa zahaqa ash-shirk. Musulunci ya zo, shirka ya gushe. An gane, wa zahaqa al-batil ay qila ash-shirk. An ce wannan batil shine shirka, wa qila ash-shaytan. An ce a ash-shaytan ya gushe. Wannan fasara ne na Imam Mujahid. Menene bambancin shirka da shaytan? Ai duk abu ɗaya ne. An gane ko? To shine yace wa sawab ta'mimul lafaz bil gaya al-mumkina, yace abin da yafi zama daidai ko a game kawai, wato ƙarya ya gushe, wato ƙarya shine shirka da shaydan duk sun gushe gaba daya. An gane wannan ko? Innal batila kana zahuka, lalle barna ya kasance mai gushewa ne, baya tabbata. Shine Bahaushe ke cewa wai ƙarya fure yake baya yaya. Allah shi taimake mu. Inde malami yana da'awa kuma ya zamanto malami yana kan gaskiya, to kada ya ji tsoron barna, kawai ya ci gaba da da'awa, ya ci gaba da yi, yana yin hakuri. Inde ya bi dokokin Allah, to insha Allah nasara na hannun shi. Allah shi taimake mu. To insha Allah an ce lokaci yayi, gobe za mu tashi, wa nunazzilu min al-Qur'an insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.